duk da kokarin da wasu gwamnatoci da kungiyoyi ke yi na ganin an kawo ƙarshen barace-barace ta hanyar tsare da za a rinka koyar da dalibai a makarantun allo. Malaman makarantun allo na tsangaya sun ce gwamnati ta riga ta baro shiri tun rani game da magance wannan matsala, domin kuwa akan gudanar da tsarin yadda za a magance almajirancin ne ba tare da an saka malaman tsangaya ba. Shugaban kungiyar malaman makarantun allo na tsangaya a Nigeria reshen jihar Kaduna Alaran Magwani Suleiman Idris Mai Zube ya ce babu wani shiri na almajirai da zai nasara a Nigeria, amma damar ba a saka malaman makarantun allon ba.
Kullum muna kiraye-kiraye da gwamnati su zo mu haɗa hannu don mu ga cewa an kawo tsari wanda zai inganta makarantun allon, wanda su kansu iyayen yaran da suke bada yaran su a koyar da su alkur'ani za su shigo ciki da nufin shigar da wasu tsare-tsare wanda zai zo daidai da zamani a irin wannan makarantu namu na tsangayi, kamar shigar da karatu ilimin boko da lissafi da fiqhu da lugha da hadisi, da kuma kawo wani lamari wanda za a shigar da koyar da sana'a a cikin kamar alhamisu juma'a lokutan da ba karatu. Duka wannan yanda ko da yaro ya taso har da alkur'ani ya same shi na da sana'an da ya dogara da kai sabanin baya.
Amma an ce gwamnati ta yi gine-ginen makaranta wanda kamar ku ba kwa ba da goyon baya a wannan tsari.
To ai duk wannan gine-ginen makarantar da aka yi ba a yi shawara da waɗanda suke da hannu da tsaki a cikin al'amarin ba. Yanzu da aka gina makarantar, yanzu makarantun ba sun zama kango ba. Da an biyo makarantun inda suke, akwai masu neman tallafi, akwai masu neman a gyara musu makarantunsu, wuraren kwanansu, a yi amfani da wannan kuɗin. Da yanzu kaga an fi cin alfanu abun fiye da irin kudaden da aka je aka kashe a wajen gari, yanzu makarantun sun zama kango.
Shi ma Dr. Salisu Bala na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce an gaza matuƙa wajen inganta tsarin makarantun allo a Nigeria.
Sheikh Usman Bello Fodio, Sheikh Abdullahi Ogondo, Sheikh Muhammad Bello, duka waɗannan mutanen sun wallafa littattafai a bangaren tarihi, bangaren lissafi, bangaren ilimin taurari, bangaren geography, bangaren psychology, daga irin karatunsu na almajiranci suka taso suka iya yin waɗannan wallafe-wallafe. Inda za a zo ana fassara su, mutane za su gane cewa ilimin nan nake niyya da ake da shi asalin shi ma namu ne, amma ba za a inganta ba, an bar mutanen nan cikin talauci sai zamanto a'a. Wasu ne ƴan boko za su yi amfani da sunan almajiranci su rubuta takardu, proposals da sauran abubuwa makamantan waɗannan, a ba su ɗaruruwan miliyoyi su sa a jihunsu, sannan kuma almajiran sun ci gaba da shan wahala.
Sai dai Hajiya Binta Kasimu, wadda ke jagorancin ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a ƙarƙashin Bankin Duniya don kawo ƙarshen barace-barace, ta ce ƙungiyoyi ne kawai mafita game da maganar almajiranci a wannan ƙasa.
Ta hanyar NGOs an maida almajirai da yawa gida. Wasu mun cire su mun maida su makaranta, wasu mun je mun ga iyayensu. Ta hanyar office ɗina na maida almajiri gidansu, almajirai sun fi dubu.
Amma kuna ganin wannan mafita ce don in kun mayar ɗin wa'anda suke da aniya za su iya dawo da su?
A'a, yawanci ba su maidowa da su, saboda za mu je mu samu mai gari, mu samu mai unguwa, mu samu DPO, kuma mu tabbatar da cewa iyayen mata yawanci ba su san inda ake kai iyayensu ba. Ka san Allah, da World Bank ta yi ta nema a taya ta ayi, su suka koma suna neman kungiya. Duk wani international NGO da turo da ya kawo kuɗin shi daga ƙasar waje, wallahi zai bita gwamnati.
Amma an yi yaren makarantun da
madarai da aka yi gina, ai an samu kuɗin da aka sa aljihu, to ya shiga.
Maganar almajiranci dai musamman a arewacin Najeriya na ci gaba da jawo cece-kuce, a inda wasu ke ganin ya kamata iyaye su rinka tura ƴaƴansu makarantu daga gida don su dawo don ci gaba da kulawa da su. Wasu na ganin tsarin makarantun allon ne za a inganta ta yadda za a rinka karatun bisa tsari ba tare da ƴaƴan sun dawo gidan iyayensu ba. Isa Lawli Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.